بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بديك الله سبحانه وتعالى ليساك هدمو أولا سافيا تلحدي takwas ne ko ga watan safar a shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 30 ga watan 11 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da darussan da muke yi na karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin rayuwarsa daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum, har yanzu ko in ce mun gama abinda yake da alaka da yaƙin Mu'ta da kuma saraya da suka biyo bayan sa. Ko za mu tashi yau sabon ko sabuwar matashiya da malamin ya sa mu suna Ghazwat Fath Makkah. To, abubuwa dai suna kusantowa. Yaƙin Fathu Makka. Fathu Makka shi ne abin da shi aka ci nasara a kan mushrikan Makka. Makka kuma ta dawo ƙarƙashin musulunci, wanda ba su musulunta ba a cikinta suka musulunta. Yadda wannan abu ya auku da shimfiɗar da ta faru kafin abubuwan da suka auku, shi ne za mu ji insha Allah a waɗannan kwanaki da za su biyo baya daga yau insha Allah. Malamin ya fara da magana sai yana cewa qala ibnul qayyim, malam ibnul qayyim yana cewa huwa al-fathul a'zamu, wannan fathu Makka din shi ne budi mafi girma, wato cin nasara mafi girma. الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين. ده wannan cin nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya buwayar da addinin sa, ya girmama shi, ya sa ya zama mai kima mai daraja. Dama mai kima ne mai daraja, amma girman sa da daukakar sa da buwayar sa idan mutane ta tabbata. Allah madaukaki kuma ya azzaza, ko in ce ya girmama manzansa sallallahu alaihi wasallama da rindinarsa da tawagarsa amintacciyar nan. Wastanqadha bihi baladahu wa baitahu alladhi ja'alahu hudan lil alamin, kuma da wannan cin nasara a Makka ko akan Makka, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da garinsa na aminci, wato Makka. Dama garin Allah ne, Allah ne ya sanya shi haram, ma'ana ya sanya shi wato tsararre, kuma ya haramta keta alfarmarsa. Kuma Allah ya ce shi har yanzu baitahu, ɗakinsa, Ka'aba kenan, alladhi ja'alahu hudan lil alamin, wanda ya sanya shi shiriya ga talikai baki ɗaya. Yace ya ce ya tsirar da shi min aidil kuffar, daga hannun kafirai wal mushrikin da kuma masu shirka. Wa huwa al-fathu, har yanzu dai wannan budi da cin nasara da aka yi akan Makka shine budin nan wanda istabshara bihi ahlu sama, wanda mazaunan sama har mala'iku kenan suka yi murna da shi, suka yi majuna bushara da shi. Wa darabat atnab izzihi ala manakibil al-jawza, kuma da shi ne atnabu izzihi, wato kafadun, an ce abinda ake nufi da atnab shi ne habl, igiyar da ake daure tanti da ita a gumbar larabe. Idan ya yi tanti, yana da igiyar da yake daure daga saman tantin zuwa ƙasa, ya kafa jisirin ta riƙe tanti ɗin. Mun san dai tanti abinda ake nufi da shi. To, wannan igiyar ita ake ce ma tun, jam'inta shi ne atnab. To, idan aka kafa abu ya kama ƙasa, ana amfani da wannan lafazin a ce daraba atnaba izzihi ala manakibil jawza. Manakibil jawza mafitar ko abin nan makwanci ne na ko manzila ce daga cikin manazilil qamar, tauraruwa ce da ake kiranta aljauza har da larabci da masu nan take nan aljauza da turanci suka dauke ta cikin littafan sa suke ce mata bintul giz asali ana ce mata bintul jauz to shine suka mai da ita bintul giz suka mai da ita bintul giz ana kiranta haka ita ce wanda suke ce ma Gemini in kuna ji ana fadar a cikin sunayen taurari Gemini to ita ce ake ce ma aljauza to abin da ake nufi da ita kasancewar a tsakiyar sama ita ce duk wanda ya ci nasara ko dora lamarin sa akan ta ana daukar ya mallaki duniya to abin da wannan kalmar take nufi kenan daraba atnaba izzihi ala aljauza to abin da yake nufi kenan ma'amma ko manakibil jauza manakib jam'in mankab mankib ne shine ka fada wato kamar dai abin da ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan cin nasara da aka yi akan makka shikenan ya sami kamar a ce ya mallaki duniya baki da to wannan dai abin da ibn al-qayyim ya ambata kenan dangane da wannan yaki kamar fatiha ce ma'ana budi ne na bamu labarin me ya faru a wannan yaki ko kuma cin makka da aka yi dan cin nasara da aka yi akan makka to menene sababin wannan gazuwa an kira ta gazuwa kullum ina ga mana me ake nufi da gazuwa shine fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yaki ko an yi yakin ko ba ai ba ana ce masa gazuwa idan bai fita ba ya tura wasu shi ake ce masa sariya ko an yi yaki ko ba ai ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi aka tafi daga makka aka taho madina daga madina kai aka taho makka domin wannan yaki amma kuma zamu ji ba yakin akai ba ko da dai akwai riwayoyi da suka zo da magana cewa an yi wani abu na yaki din yana cewa sababin dai wannan fita ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa qaddamna fi waqa'ati al-hudaybiyah mun gabatar tun a maganar da muka yi akan yakin hudaybiyah an bandan min bunudi hadhihi al-mu'ahada cewa dai daga cikin abubuwan da aka yarjejeniya akan su na wannan yarjejeniya ta sulhun hudaybiyah yufidu yana fa'idantar da anna cewa man ahabba an yadkhula fi aqdi muhammadin wa ahdihi dakhala fi duk wanda yaso ya shiga karkashin aminci da yarjejeniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama yana karkashin wato gudanarwa da kuma kariya da alƙawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qurayshawa to yaje ya shiga wa man ahabba an yadkhula fi aqdi quraish wa ahdihim wanda kuma yaso ya shiga alƙawarin Qurayshawa da tasu yarjejeni ya zama yana bangaren su shi ma aka bashi dama da khala fihi ya shiga ciki wa anna alqabilata allati tandammu ila ayi alfariqaini kuma dukkan wata kabila da za ta ce ta zabi ta zama ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ga gefen Qurayshawa to utabaru juz'an min zalika alfariq to ana daukar ta ɗaya ne daga cikin wannan bangare din ma'ana duk wanda ko duk kabilar da ta ce za ta zauna karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai a dauke ta kamar musulma ce ko da ba su musulunta ba kabila kuma da ta yadda ta zama tare da mushrikai wato mutanen Qurayshawa to ana daukar ta suma Qurayshawa ne hukuncin su fa ayyu udwan haka ne ko fa ayyu udwan tata'arradu lahu ayyun min tilka alqaba'il kuma duk wani ta'adda da za a zo aiwa kowace ɗaya daga cikin wannan kabilu ko wannan bangarori yu'tabaru udwanan ala zalika alfariq to ana daukar sa shi ma wato ta'adda ne tsokana ce neman yaki ne fitina ce ga wannan fariki din ko bangare din duk wanda ya taba kabilar da tace tana so ta zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kamar ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmi duk wanda yake tare da Qurayshawa sai ya taba wannan wani yazo ya taba wannan kabilar da take tare da Qurayshawa to kamar an taba Qurayshawa ne wannan dai dama shine tsarin yarjejeniya da suke tsakanin su a wancan lokaci idan an yi shi sai ce wa hasaba hadal band to gurgurdan wannan bangare na yarjejeniya bond na amincewa da aka yi yawa dakhalat khuza'atu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kabilan khuza'a wanda kabila ce ta quraishawa sai ta yadda ta zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su koda dai suna zaune a makka to suna karkashin yarjejeniya da kulawa da goyen bayan gefen musulmi su abinda suka yadda da shi kenan kabilan khuza'a suka zabi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gefen sa wa dakhalat banu bakr sannan akwai kabilan banu bakr su kuma suka shiga fi ahdi quraish suna karkashin yarjejeniyar qurayshawa mun ji da wadannan kabilu khuza'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan an yi shi tun a baya lokacin sulhun hudaybiya din amma da yake an dade wa sarat kullum min al qabilatayn fi amn min al ukhra sai kowace kabila ta zama tana cikin aminci daga ɗaya kabilar ba mai taba wannan ba mai taba wannan wa qad kanat bayna al qabilatayn adawatun wa tawatturatun fil jahiliyya kuma tsakanin wannan kabilu guda biyu waɗanne da khuza'a da banu bakr akwai adawa tsakanin su da kuma rashin zaman lafiya shine tawattur tawatturi ma'ana dai matsala kamar kace akwai matsaloli dai tsakanin su fil jahiliyya tun zamanin jahiliyya falamma ja al-islamu yayin da musulunci yazo wa waqa'at hadhihi al-hudna kuma wannan yarjejeniya ta zaman lafiya ta auku tsakanin musulmi da quraishawa wa amina kullu fariqin min al-akhar kuma kowace kabila ta zama cikin aminci tsakaninta da ɗayar babu tashin hankali igtanamaha banu bakr to sai banu bakr kabila banu bakr waɗanda suke tare da quraishawa kenan ko sai suka yi amfani da wannan dama shine igtanamaha suka yi amfani da wannan dama wa aradu an yusibu min khuza'ata al-fa'ra al-qadim sai suka yi nufin su samu su rama abin da yake tsohon abin da aka yi musu tun zamanin jahiliya domin idan aka yaƙi tsakanin wata ƙabila da wata ƙabila to idan aka ci nasara akan wata ƙabila to kullum tunaninta ta samu damar da za ta samu affa'ar affa'ar shine ramuko to sai wannan ƙabilar ta banu bakr ta yi amfani da wannan zaman lafiya da ake ciki akan an yusibu min khuza'a affa'ar dan su samu wannan ramuko daga ƙabilan khuza'a su cutar da su Allah sa mun gani to fakharaja Naufal ibn Muawiya ad-Dili akwai wani mutum ana kiransa Naufal ibn Muawiya ad-Dili fi jama'atin min bani bakr wata ran ya fita a cikin tare da wasu jama'a daga kabilar banu bakr fi shahri sha'ban a watan sha'ban sanata 80 a shekara ta 8 ta hijira fa agharu ala khuza'ata laylan sai suka kai hari shine agharu musamman harin da aka kai shi cikin bazata suka kai harin bazata a cikin dare akan kabilar banu khuza'a waɗancan da suke gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa suka kokana banu bakr waɗanda suke tare da quraishawa sai suka kai wa khuza'a wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hari wa hum ala ma'in lokacin su khuza'an suna gefen ruwan su ma'ana suna bakin wani ruwa nasu yuqalu lahu ana kiransa alwatir sunan ruwan kenan alwatir lokacin suna zaune a wannan wuri ko dan kiwo ko dan wani abu sai waɗannan mutane suka zo suka far musu fa asabu minhum rijalan suka samu mutane suka kama watanawashu akai wato gwajin karfi tsakanin su waqtatalu har kuma akai yaki wa aanat quraishun bani bakr bisilahi to ga inda matsalar ta zo sai su quraishawa suka taimaka wa kabilar banu bakr da makami kaga quraishawa a ka'ida ai tunda waɗannan nasu ne kuma suna yaƙi da waɗanda suke gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kamata su taimakawa waɗannan ba tunda in sun yi haka sun karya alƙawarin da aka yi cewa kada wannan ta taba wannan to quraishawa sai suka duba cewa banu bakr su ne nasu tunda ana matsala da su sai suka taimaka musu da makami wa qatala ma'ahum rijalun min quraish kai ba wannan ba ma har aka samu wasu daga cikin quraishawa suka shiga cikin yaƙin aka yaƙin da su suka yaƙi khuza'a mustaghillina zulmatal layl, suna abin nan suka yi amfani da abin nan, suka yi amfani da damar duhun dare, tunda cikin dare ne sai suka ce bari ai yanzu ba mai ganin su. Musan kuma maganar ita ce maganar alƙawari, ai Allah na gani, ba maganar mutane ba ne. Sai suka ce ai dare ne yanzu ba mai ganin mu, mu yi abin mu sai a zo a ce ba a san waye yi ba. Hatta hazu khuza'ata ila al-haram, har sai da suka tattaro khuza'a zuwa ga gefen hududun harami. Falamman tahau ilaihi, yayin da suka kai zuwa gare shi, qalat banu bakr, sai banu bakr suka ce ya Naufal, ya kai Naufal. Wane ne Naufal? Naufal ibn Muawiya ad-Dili, wani dan wancan kabila ne, dan kabilar su ne na banu bakr, ba na khuza'a ba. Yawwa, a cikin su din ne su banu bakr. Sai ɗan banu bakar ɗin suka ce wa ɗan uwansu Naufal, ya Naufal, inna qad dakhalna al-haram, yanzu fa gashi mun shigo haram. Shi kuma area haram ba a yaƙi a ciki, wannan tun jahiliya haka suke, ba in an aka ce ga yaƙi aka taho ko da ana yin sa, to ana zuwa daidai haram, to kowa sai ya tsaya, ko an gama ko ba a gama ba, kowa tsayawa zai, sai a shiga gida. In aka tashi kuma to sai a fita, sai dai ayi a waje saboda girman harami. To sai ya suke sai da shi, kai Naufal, yanzu ya za a yi, gashi mun zo cikin harami. Ilahaka ilahaka, ubangijinka fa ubangijinka. Faqala kalimatun azima, kalimatan azimatan, sai faɗi wata kalma mai girma saboda rashin ji, sai ce la ilaha al-yaw ya bani bakar, a yau ba wani abun bauta, ya ku banu bakar ba wani abun bauta a yau. Asibu fa'arakum, kawai ku yi abin da za ku yi, ku samu ramukanku, ku cimma abin da kuke so, ko da a cikin haramin ne. Fala amri, in ji shi ya ce ya rantsa da rayuwarsa, innakum latasriquna fil haram, ai dama kuna sata a harami, haka ne ku? Dama kuna sata a harami, afala tusibuna tha'arakum fi, to kuma ku ramu abin da aka yi muku sai ku kasa, dama kun saba sata a harami. To kaji, dan uwansu ne yake gaya musu abin da suke yi, hadda shi ku a ciki. Walamma dakhalat khuza'atu makkata laja'u ila dari budayl ibn warqa al-khuza'i, yayin da su khuza'a din nan suka shigo garin Makka, tunda dama kabila ce a gefen gari, banu bakr ma a gefen gari suke, ba a cikin Makka suke ba. Yayin da suka shigo, sai suka tafi wurin wani bawan Allah, shi ma dan kabilan khuza'an, yana zaune a cikin Makka, sunansa budayl ibn warqa al-khuza'i. Wa ila dari maulan lahum yuqalu lahu rafi, suka tafi kuma wurin wani maula nasu, wanda yake da yana da ko bayi da ya yanta daga gare su, shi ma dai suna da alaka ta jibinta da zaman lafiya da shi, suka je gidansa shi ma suka tattalu. Wa asra'a amr ibn salim al-khuza'i, sai aka samu amr ibn salim al-khuza'i, shi ma wannan dan wannan kabila, dan wannan kabila kun ga tunda sunan kabila khuza'ata, to duk wanda za a dangana zuwa wannan kabila mai za a ce masa, sai a ce al-khuza'i. Yawa, to sai ɗaya daga cikin su amr ibn salim yayi gaggawa, shine asra'a, fa kharaja ya fita, hatta qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata, har ya je Madina gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqafa alaihi, ya tsaya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, wa huwa jalisun fil masjidi, yana zaune a masallaci, bayna dhahrani an-nas, yana tsakanin mutane, shine ma'ana yana zaune a tsakiyar mutane, mutane suna kewaye da shi, shine bayna dhahrani an-nas. Fa qala, sai shi wannan Amr ibn Salim al-Khuza'i yace, wannan sako ne yazo da shi, sai yazo fade shi a waƙe, inda dama al'ada su ce haka suka saba yi, in ana so a fadi abu mai muhimmanci, maimakon a ce to gafa bala'in da ya faru gashi, sai ya rera shi a waƙe yadda zai ɗaga hankali, zai amfani da wasu kalmomi da za su motsa rai. To shi ne sai yake cewa, ya rabbi inni nashidun muhammada hilfana wa hilfa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا فانصر حداك الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو سعدا إن سيم خصفا وجهه تربد في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريش أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا تسي يسأينا أبين دي أمبتكين ونكنا أولنا دي رواية دا ابن إسحاق يكاو تولنا ولي أوسو رواية وين da dan bambanci na abin da wato wasu daga cikin lafuzza din amma dai a dunkule wannan shine ma'anar abin da ya ambata na baitoci me yake cewa yace ya rabbi ya ubangiji inni nashidun muhammadan nashidun ay talibun ni ina neman ina buƙatar ina roƙon muhammadu sallallahu alaihi wasallam hilfana wa hilfa abihi alƙawarin nan namu da alƙawarin babansa wato al-atlada tsohon alƙawari shine al-atlada at-talidu dama shine abu da dadde qad kuntum wuldan wa kunna walida ku fa ku ne ƴaƴan mu kuma mu ne iyaye kaga kaman yadda yake ga mana ƙasa yace yushiru ila anna umma abdi manaf saboda umma wa mahfir abdi manaf وهي حبة زوجة قصي سنة حبة ماتر قصي قصي بن كلاب كانت من خزاعة إتدن إرد قبيلة بنو خزاعة كاكو كتند حكني سيكي قيام من ذنب الله صلى الله عليه وسلم كوف آني مموني إياي معنى أكوي ألاقى صوهوا داما منحي في معنى مو إياي نغريكو يكي قيام من ذنب الله صلى الله عليه وسلم تند من ذنب الله صلى الله عليه وسلم sunan mahaifinsa Abdullahi sai wani Abdullahi dan Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma dan Hashim Hashim dan Abdul Manaf haka ne yawa to Abdul Manaf din matar abin nan mahaifiyarsa wadda Qusay shine ya haifi Abdul Manaf dama to matar Qusay Huba sunanta da ta haifi Abdul Manaf ir kabilan Banu Khuza'a ce kun dai gane to sai ce thumma ta aslamna wa lam nanzi yadan sannan muka musulunta ba mu kuma cire hannunmu daga alƙawarin da muka yi da kai ba fansur dan haka ka taimaka ka taimake mu hadallahu nasran ko hadaka allah Allah ya shirye ka nasran mu abada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce Allah ya shirye shi sai da shi ya gaya ma wani ko to amma da yake waƙe ne mutun zai faɗi abin da yake so kuma mun san dai larabawan kauye in suna son faɗan abu sukan kawo shi da yadda zai tafi wad'u ibadallah kuma ka kira mana bayin Allah ya'tu madadan su zo mana da ƙari su zo mana a matsayin ƙarin da za su taimake mu ƙari ana nufin ana yaki ana turo madad ko mun yi shi makon da ya gabata a kissar Abu Ubaidah ko da Amr ibn al-As sai sai fihim rasulullah qad tajarrada mana kira mutane su zo mana ƙari da yawa ya zama a cikin mutanen ma akwai rasulullah haka wani nuna roƙo ne cewa har da shi ya fito a tafi a taimaka a fihim rasulullah qad tajarrada inda ya tsireta ma'ana tsireta ana nufin ya fito da shirinsa ba tsireta daga kaya ba a kuma akwai riwayar bilha'i qad taharrada bi ma'ana qad ghadiba wato riwayar ta zo ne qad taharrada in an ce taharrada alhard في حرد قادر من حرد انا في غضب يوه وتو النبي صلى الله عليه وسلم انا cikin fushi eh in kuma bil jimi ne ana nufin tahayya ya shirya shi man tajarrada abyad mithla al badri yazo a matsayin sa na fari kamar wata lokacin da ya cika badr shine sunan wata in ya cika in yana karami farkon fitowa sai ana ce masa hilal shine jinjirin wata lokacin da ya cika sunan sa badr amma dukkanin su da badr din da wannan hilal duk kamar ake cewa mun gane ko ne kamar ne in ku aka ce shahr ana nufin me shi lissafin kwanaki ne ba wata wato kamar ba mun dai san wannan yasmu yana daukaka su'udan wajen yin sama ma'ana yana daukaka da daukaka in sima khasfan ay in tuliba minhu haqqan shine abinda ake nufi da abin in tuliba minhu dhullan shine ma'anan khasfan in sima khasfan in tuliba minhu dhullan kun gane wannan in aka nemi kaskanci daga gare shi to wajhuhu tarabbada sai fuskar sa ta gayyara shine ma'anan tarabbada wanda ke da dan abin rubutu sai ya rubuta waɗannan kalmomi in sima khasfan duk lokacin da aka ce za a iya neman kaskanci wato in wani yazo zai kaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai faru wajhuhu tarabbada fuskar sa sai ta gayyara sai ta cancanta sai a samu damuwa fi failatil bahri to wannan zuwan da za su zo fi askaril bahri failat ana nufin askar kal bahri fi failatin kal bahri yajri muzbada wato za su zo cikin rinduna ta mayaka shi yasa baku wanda da suke bin labarai a cikin ku sun san akwai wata kungiya ta shi'a a Iraki mai kashe-kashe sunan ta failaq badr failaq a zamanin yanzu ma ana amfani da wannan sunan failaq ana nufin askar sojoji kenan Allah kyauta fi failaqin cikin runduna ta yaƙi kal bahri kaman teku yajri muzbadan yana tafiya da kumfa shine muzbadan azzabadu kumfa kun sani inna quraishan akhlafu almaw'ida quraishawa fa sun saba alƙawari to ga sakon da yazo da ma ya fada sai da ya fara gabatar da neman taimakon sannan ya fadi laifin da aka yi wannan ita ma wata fasaha ce saboda a sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sauraron sa ga wani yazo neman taimako tun kafin a fada sai shauƙin a ji dalilin ya harzuka mutum yawa cewa gashi tun kafin a faɗi da laifin da aka yi har ya fugaci cewa to a bazo mana da rinduna mai ƙarfi a kawo taimako to sai ce inna quraishan akhlafu almaw'ida wa naqadu mithaqaka almu'akkada kuma sun warware alƙawarinka da aka ƙarfafa shi din nan waja'alu li fi kida'in rasada suka sanya min wani dako shine taliban muntaziran wani mutum yana nan yana jiran kaman zai kashe ni fi kida'in a wurin kida wani wuri ne a maka har akwai kofa a cikin daga cikin kofofin maka ana ce mata babun kida wa za'amu an lastu ad'u ahada har suke riya cewa ba zan kira kowa ba wa hum azallu wallahi sune mafi kaskanci wa aqallu adadan kuma sune mafi karancin adadi hum bayyatuna su ne suka zo mana cikin dare bil watiri a ruwan watiri hujjadan niyaman muna cikin bacci shine hujjadan al hujjadu bi ma'ana an na'im ma'ana niyaman muna cikin bacci wa qataluna rukkan wa sujjada suka kashe mu muna cikin ruku'u muna cikin sujjada wannan riwayar suka ce ko wannan baitocin suna nuna cewa ashe sun musulunta ba kawai kabila ne haka ba wasu kuma suna cewa ba su musulunta ba duwar wanda akwai su yadda suka zo kako in dama musulmi ne to ai ko da wancan alkawari ko babu an taba su za a je a kare su to wannan shine sakon da waye kawo Amr ibn Salim al-Khuzai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirta ya Amr ibn Salim an taimake ka kuwa ya Amr ibn Salim ma'ana kawai kamar an gama cewa za a taimake ku shirya kawai kamar an gama thumma aradat lahu sahabatu min as-sama'i take sai ga wani gajimare a sama fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi as-sahabata latastahillu bi nasri bani ka'ab wannan gajimare da ku gani kamar ta zo ne dan ta bada labarin alamar cewa za a taimakawa banu Ka'ab banu Ka'ab sune waɗannan banu Khuza'a wannan ibnu sa'ad ibnu abin nan ibnu ishaq ya ruwaito wannan kuma wani malami da ya aiki akan wannan isnadin ina cewa isnadin sahihi ne saboda ibn ishaq yayi tasrihi da wanda ya gaya masa mun san ka'idar malamai dangane da malam muhammad ibn ishaq ibn yasar mudallis ne a wurin malaman hadisi amma kuma a babun sira da yawa dai sirarsa ita ce mu'tamada ita ce da ake cewa siratu bin ibn hishab wanda ya dauko daga wurin sa to amma duk inda ya ambaci haddathana wane to ana karba inda ko yace an to ba a karba sai a ce da'ifi ne to wannan yana daga cikin abinda ko isnadin da ya fadi ta hadisi a ciki zaka inganta ce ne thumma kharaja budayl ibn warqa al-khuzai sannan sai budayl ibn warqa al-khuzai ya fita fi nafarin mu'min khuza'a a cikin wata tawagar shi ma ta yan kabilan khuza'a hatta qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata fa akhbaruhu biman usiba minhum suka bashi labarin wanda aka kai wa hari aka taba su daga cikin su wa bi mudhaharati quraishin bani bakrin alaihim kuma suka bashi labarin taimakon da quraishawa suka baiwa banu bakr akan su banu khuza'a din alaihim ay ala bani khuza'a thumma raja'u ila makkah da suka faɗi wannan labari suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka koma kuma zuwa makka to bayan wannan abu ya faru ai kun ga hankali zai tashi a makka tunda labari dole zai zo wa quraishawa shirin nan da aka yi da yarjejeniyar nan da aka yi ku kun san kun bata ta kun yaki banu khuza'a ta kun taimakawa banu bakri to ashe kuwa akwai alamar suna da jin a jikinsu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kintso zai zo zai taimaki wannan domin wannan shine alƙawari zai taimaki banu khuza'a akan banu bakr to me ya faru Abu Sufyan ya khuruju ila al-Madinati li yujaddid as-sulh Abu Sufyan a matsayin sa a lokacin shine shugaban Quraishawa shi yasa yaƙe-yaƙe da aka yi tun daga zaman daga bayan Badr duk shine ya shugabance su in ba ku manta ba sakamakon me da shi ba komai bane a cikin shugabancin Quraishawa sai da aka yi yakin Badr da bai wuce kamar da malamai suke cewa bai wuce wanda ake aikensa da tawagar fatauci daga Makka zuwa Sham ba aikin sa kenan amma ba shugaba bane sai da aka she manyan shugabannin Quraishawa a yakin Badr shine har aka kalle shi a matsayin shugaba mun fahimci wannan wannan kullum fadar tarihin sa wannan kafin ya musulunta kenan waɗannan abubuwa sanin wannan tarihi zai kore abubuwan da dama zaka ji waɗannan masu kyamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da la'antar su kullum abin da suke fada ba alheri ga duk wani abu da za a ce Abu Sufyan ko mutum ko yaki ko yaso tarihi ya tabbata yayi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan duk abin da ya aikata a baya mun sani a musulunci na rahama duk abin da mutum yayi a rayuwarsa daga ran da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya tuba kenan to shikenan fa duk abincin da ya baya an rushe shi an shafe shi ya zama sabon mutum yanzu kuma banda a yakin da zamu zo mu ji nan gaba yakin hunain da aka yi zamu zo mu ji Abu Sufyan mahaifin Muawiya kenan yana cikin waɗanda har suka rike akalar raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin da ake ciki da ka ga zancan abu har ana cewa ai asali ma bai musulunta ba ko da ke wanda adawa ta sa Abubakar ma suka ce bai musulunta ba to ai magana abin nan zaluncin ya wuce iyaka Abubakar ma wai bai ma musulunta ba wai dama da wani gunki a wuyansa in ya zo sujada ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gunkin yake bautawa zaka duk zaman da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a musulmi yake ba ba wai zancan ya kafirta saboda bai yadda da khalifancin Ali ba ko imamancin Ali kamar da suke faɗi ba a'a asali bai ma karɓi addinin musulunci ba amma na fince yake Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu akalla abin da zaka faɗa kenan to Abu Sufyan a matsayinsa na shugaba a lokacin ya zama shine shugaban Quraisha shike wakiltar su kamar da ya gabata a yaƙe-yaƙe ya khuruju ila al-Madinati li yujaddida as-sulha shine ya fita daga Makka ya tafi Madina don ya jaddada wannan sulhu dan ya nuna cewa kamar ba ai komai ba kamar ai hakuri cewa sulhu dai yana nan har yanzu to wala shakka anna ma fa'alat quraish babu ko kwanto cewa abinda quraisha wannan suka aikata wa hulafa'uha da abokan zaman lafiyar su shine wa banu bakr abinda suka aikata kana ghadran mahdan wa naqdan sarihan lil mithaq wato ya kasance saba alƙawari ne yaudara ce mahdan tsantsatta wa naqdan kuma warwarewa ne sarihan quruquru lil mithaq ga alƙawari wanda lam yakul lahu ayyu mubarririn wanda bashi da wani abu da zai bada damar a yi shi mubarrir shine abinda bashi da wani excuse ba abinda zai sa a yi shi ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها شي يسا دقا جن قريشها سنة جي شيني أحست سنة جي أجي كنسو شوى سابع الكوري سرعان دقا ين هكا وخافت كمسك زورتا وشعرت سكا جي أجي كنسو بأواقبه الوخيمة دا ساكمكون سممونا دا زي بيو باين ونن ساكمكون أي ونن ولور الكوري فأقدت مجلسا استشاريا sai aka zauna zaman shawara shine aka tattauna consultative forum ko kuke cewa sai aka ce a zauna wa qarrarat an tab'atha qa'idaha aba sufyan suka yanke shawara cewa to yanzu wanda zai tashi ya tafi madina shine abu sufyan mumathilan laha wanda zai wakilce ta li yaquma bi tajdidis sulhi dan yaje ya jaddada wannan sulhu tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم كما دام من زال الله صلى الله عليه وسلم ألا يسندش يا جاو وما صحبنسا ابن قريش وذاسي تندس سابع الكوري شوى قاشنا زاسو زوس نمي أجدد الكوري قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة kamar dai ga Abu Sufyan nan ma'ana kuna dab da zaku ga Abu Sufyan zai zo nan yanzu yace a yazo ya karfafa wannan alƙawari shine li yashudda al-aqda ya karfafi alƙawarin nan wa yazida fil mudda kuma ya ƙara mudda ce to a ƙara watanni kaza ko nan da shekara kaza wa kharaja Abu Sufyan ilayku wa Abu Sufyan ya fita hasaba ma qarraratu Quraysh gurgudan yadda Quraishawa suka tabbatar suka yanke hukunci a tattaunawar su falaqiya بوديل ابن ورقاء بأصفان أكان هنيا سيحد إذا بوديل ابن ورقاء الخزائي وان دي تفي يبيه ومن زال الله صلى الله عليه وسلم على باري شي نبيه بند نفركو عمرو بن سالم الخزائي بوديل أي شي ما يجي تو أداو وسا سيسكا حدو أصفان أصفان وليني باني سا انكافتو دقا مكا كافن أكان هنيا كتا مدينة wanda yake tafiya Madina ta nan zai bi wanda zai dawo daga Madina shi ma nan zai bi sai suka hadu a Usfan yana nan har yanzu wannan gurin da wannan suna din yanzu ya dawo ma dab da Makka wa huwa raji'un min al-Madinati ila Makka shi wannan Budail yana dawo daga Madina zuwa Makka fa qala sai yace min aina aqbalta ya Budail daga ina kake kai Budail wa dhanna annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shi Abu Sufyan azatansa ya zaci cewa dama daga Madina yake ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin cewa Quraisha sun warware alƙawari fa qala sai ce sirtu fi khuza'ata aina tafi ne cikin ƴan uwana kabilan khuza'a fi hadha as-sahil a gabar ruwan nan wannan gabar ruwa ruwan jidda wa fi batni hadha al-wadi a wannan wato kwari din kaga dai ya faɗi wani abu wanda tanan din ya biyo ba ƙarya yayi ba amma baya so ya ce daga Madinan yake saboda kar a fahimci abu qala sai Abu Sufyan yace da shi auji ita Muhammadan ko dai ka je gun Muhammadu qala la sai shi a ya boye dan tin shi falamma ra Abu Dailu ila makkata yayin da Budail ya shiga makka qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan yace la in kana ja'a al-madinata in dai ko Madina yaje laqad allafa biha an-nawa to lalle zai ya tabbatar da cewa ya ba raƙumin sa ƙwallon dabino in dai ko ya je Madina dan yana cikin abu mai dadi da raƙumi yake so in dai ya tafi to area Makka babu dabino a Madina dabino yake shine sai me ya aikata Abu Sufyan da wayan sa fa ata mabaraka rahilatihi sai je inda raƙumin sa ya sunkuya fa akhadha min ba'riha sai dauki kashin raƙumin fafattahu sai bude cikin sa shine fattahu sai bude ciki fara'a fi hannu sai ga kwallon dabino fa qala sai sai ahlifu billahi na rantsa da Allah laqad jaa budailun muhammad shi na rantsa da Allah gun muhammad yace kun ga dabara eh ta wanda yake da experience ko وقدم أبو سفيان المدينة أبو سفيان هكا يتفي مدينة فدخل على ابنته أم حبيبة سيشغى قولين يرسى أم حبيبة واتشي أم حبيبة رملة ما ترمى زن الله صلى الله عليه وسلم تؤر أبو سفيان شيئا يفيت يرور مؤوية lokacin da suna hijira Habasha kun ba kuma ta ba a baya mun karanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ko kun manta to Annabi sallallahu alaihi wasallama dai ya aure Ummu Habiba yar Abu Sufyan haka Abu Sufyan sarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa dama ake cewa Muawiya ake ce masa khalul mu'minin kawun mu'minai saboda Ummu Habiba ummul mu'minin ce sai zama Muawiya dan uwanta uwa dai uba daya shi yasa musulmi suke kiran sa khalul mu'mini eh kawun mu'mini tun daga ga abin nan yar uwarsa uwar mu'mini ce ashe shi kuma kawu ne ga mu'mini kun ba ji wannan nan can eh to shine sai ya shiga gurin Yassa Ummu Habiba tunda yana da dama ya shiga gurin Yassa falamma dhahaba liyajlis ala firashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai tafi zai zauna a kwancin fidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin ta tawathu anhu sai ta nade shimfidar fa qala sai ce ya bunayya ya yata araghibti bi an hadha alfirash kina kyamata ta ne daga wannan shimfidar raghiba an kyama kenan ko kina kyamata ne daga in zauna a wannan shimfida amra ghibti bi anni ko ku gaba ɗaya ma a ragibti bihi anni ko ku shi kike so fiye da ni kina kyamata wannan shimfidar kenan ma'ana kina fifita shimfidar a kaina qalat sai ta ce bal huwa firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan shimfidar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa anta rajulun mushrikun najis kai kuma mutun ne mushriki kuma najasa فقال سيسي والله لقد اصابك بعد شر سيكي كو والله شر ne ya same ki bayana ashe abin da kika shiga kenan yake ga mata ku duba fa ku ga imani yadda yake haifarwa to thumma kharaja sannan sai fita hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kallamahu ya fita ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci yayi masa magana falam yurda alaihi shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa kanzil ba uffan bai ce masa ba thumma dhahaba ila abi bakr sai tafi gun abubakar fa kallamahu yayi masa magana an yukallima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roke shi fa qala sai yace ma ana bi fa'ilin yace ni bazan yi ba ni dai bazan je in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana akan wannan abin da kai masa magana bai ce ma komai ba ni kuma in je in ce masa me thumma ata umar ibn al-khattab sanai je wurin Umar dan Khattabi fa kallamahu shi ma yayi masa magana fa qala sai ce a ana ashfa'u lakum ila rasulillah ni din ne zan je in muku ceto abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallah yace na rantsa da Allah law lam ajid illa dharra lajahadtukum bihi wallahi da ban samu komai a duniya ba sai wato kiyashi shine adh-dharra da a ce ba komai sai kiyashi da zaina yake ku da shi san Umar sai ya kara da wani abdan thumma jaa sannan yazo shiwa Abu Sufyan fa dakhala ala Ali ibn Abi Talib ya shiga wurin Abu Ali dan Abu Talib radiyallahu ta'ala an wa indahu a lokacin akwai Fatima tana nan radiyallahu anha wa hasanun gulamun yadibbu bayna yadayhima lokacin hasan yana dan karami yana rarrafe yana dan tattakawa a tsakanin su a gaban su fa qala sayyidi ya ali ba ana nufin yana rarrafe dan karami tunda mun san yaushe aka haife shi bayan yakin Uhud da kadan ko kaga lokacin fatuhu makka wajen dan shekara haka uku hudu da a same shi haka ne yawa ma'ana dai yana dan tafiyar sa a tsakanin su yana yaro karami fa qala sayyisi ya ali inji shi abu sufyan innaka amassul qaumi bi rahiman a cikin waɗannan mutane babu wanda yake kusa da ni wajen alaka ta jini ta zumunci ba wanda yafi kusanci shine amassu rahiman ba wanda yafi ka kusanci da ni wajen zumunci kun taba ji wannan zancen tsakanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da Abu Sufyan akwai zumunci ko ba zumunci kun san hannun ko ba ku sani ba dewa ba sani ba akwai zumunci duk banu umayya wai dama ya suke ne kun ga yanzu in ana zancen su Abubakar su Umar radiyallahu anhum wajen alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi nisa amma in ka zo banu umayya to sun fi su Abubakar da Umar kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san haka ko ba ku sani ba ya abin yake shi Abu Sufyan ya sunan sa ma tukuna sunan sa Sakhr ibn Harb ibn Umayyata Umayyan baban kakansa kenan shi kuma ibn Abd Shams din dan Abd Manaf kun gane zancen to dawo gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib ko dan Hashim Hashim din dan Abd Manaf kaga ashe da Abd Shams da Hashim duk ƴaƴan Abd Manaf ne sun hadu ko ba su hadu ba to shi Abd Shams ya haifi Umayya shi kuma Hashim shi ya haifi Abdul Muttalib haka suke wajen shekaru wajen daidai wa daidan haka wato kakannin na biyu sune abin nan yawa da kani suke ko na uku kun fahimci zancen to kaga kenan ai akwai zumunci su ko su Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin Qurayshawa suke amma ba a wannan silsilar ba Allah sako sai can a ƙarshen cikin kakanni can cikin Qurayshawa sosai a nan ne suka shigo kun fahimci zancen ashe shi yasa sai Abu Sufyan yake cewa Aliyu radiyallahu ta'ala anhu yace a cikin mutanen nan kafi ni kusanci wajen zumunci gashi abin da zai roke shi yau to me yasa nace na kawo zancen manzo Allah san ban kawo na Aliyu ba mun san na Aliyu da mai da yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Aliyu dan Abi Talib Abi Talib kuma dan Abdul Muttalib tunda da Abu Talib da Abdullahi ɗan uwa ne ko baban su shine Abdul Muttalib to Abdul Muttalib din nan shi kuma dan waye dan Hashim Hashim dan Abd Manaf kaga shi Hashim kuma wane ne shi dan uwan Abd Shams ne kamar yadda Umayya yake haka Hashim yake shi yasa kaji ana cewa banu Hashim ana cewa kuma banu Umayya saboda dukan su ƴaƴan Abd Manaf ne Allah sa kun gane wannan ba wai magana ce ta banu Hashim da kuma banu Umayya wata alaka ce ta wasu mu'minai da kafirai ba haka abin yake ba a'a da banu Hashim da banu Umayya su dinnan baki ɗayan su ƴaƴan Abd Manaf ne in ku ana zancen kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku wane ne shine Abd Manaf da haka to su ma kakan su na uku nan shine Abd Manaf ne su banu Umayya Allah sa kun gane ko in ce gefen Abu Sufyan to shine sai yake cewa da shi innaka amassul qaumi bi rahiman kai kafi sauran mutanen kusancin zumunci da ni wa inni qad ji'tu fi hajatin nazo ne dan wata bukata fala arji annaka ma ji'tu kha'iba kada ku banni in koma kamar yadda nazo hannu ba komai kamar da Bahaushe ke cewa ko hannu rabbana shine kha'iban kamar yadda yazo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannu shi bawan ya roke shi wani abu an yaruddahuma kha'iban ya maida hannayen nasa bawan ba a biya masa bukata ba shi yasa kun ga yana da muhimmanci a rika addu'a duk wanda baya addu'a to shi yake wa kansa hasara to mu je dai ba wannan ne zancen mu ba sai ce ina tsoron ma'ana kada ka bari in koma kamar yadda nazo ban samu abin da nake bukata ba ishfa'li ila muhammadin kai mun ceto mun gun muhammadu فقال سي علي يجي واي حكا يا ابو سفيان كاي شنك يا ابو سفيان لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر النبي صلى الله عليه وسلم يا قدل شي وني لمري ما نستطيع ان نكلمه فيه لمرين ده بزامو ايه masa magana akan wannan abu ba bazamu iya zuwa mutun kare mu ce masa wani abu ba tunda dai kage bai ce ma komai ba to bai kamata mun ma mai masa magana ba faltafata ila fatimata sai juya ya kalli fatima shi abu sufyan fa faqala sai yace hal laki an ta'muri ibnaki hadha fayujira bainan nas kina da damar da zaki umarci dan nan naki yaje ya sanar da zaman lafiya tsakanin mutane shine fayujira bainan nas fayakunu sayyid al-arab ya zama shi ma'ana sayyid al-arab ila akhir ad-dahr ya zama shine shugaban larabawa har ƙarshen rayuwa kage yana nufin asa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin jikan manzon Allah zai iya abu a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaje ya sanar da zaman lafiya to ta zaune da Hassan a matsayin sa na yaro karami da zai je ya fada ya ce ajartu na bada zaman lafiya an ci gaba da wannan zaman lafiya ba zancen yaki shikenan ta tsaya haka tsarin larabawa yake to shine sai yake cewa Fatima ki umarci dan nan naki man yaje ya faɗi wannan kalma don a samu zaman lafiya qalat sai ta ce wallahi ma yablugu ibni zaka dana bai kai yadda an yujira bainan nasi bai girman da zai iya zuwa yayin wannan abu har ya faɗi wannan lamari kuma ya tabbata ba wama yujiru ahadun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai babu wanda zai irin wannan abu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yana nan kaga shikenan ita ma ta fidda kanta wa hina idhin to a wannan lokaci azlamati dunya amama ainai abi sufyan duniya fa sai ta yi masa duhu ya rasa yadda zai fa qala li ali ibn abi talib fi hala'in cikin hadama shine hala innal insana khuliqa halu'a yawa fi hala'in cikin hadama ransa ya hankalinsa ya tashi yana bukatar abin da yake so din nan lalle ya same shi wanzi'ajin da kuma damuwa wa ya'sin wa qanutin da fiddare ya'as da qanut ma'anar su daya qanut ake cewa wa qanut ba qanut sai ce ya abul hasan ya tinkari aliyu yake cewa haba abul hasan inni aral umura qad ishtaddat alayya na ga lamura wallahi sun mun tsanani fansahni to kai mun nasiha mana tunda dai abun haka ne qala sai yace wallahi ma a'lamu laka shay'an yughni anka wallahi ni ban san wani abu da zai wadatar da kai ba ba ruwana walakinnaka sayyidu bani kinana ta kai ne shugaban bani kinana faqum fa ajir bainan nas ka miƙe ka faɗi sanarwar cewa ka sanar da zaman lafiya din tunda kai ma a cikin ƙurayshawan ake kun fahimci wannan zancen ma'ana Aliyu yana faɗa ai kai ma bangare ne na gidan ka je min kai ma ka faɗa a madadin kanka in ka faɗa kai ma kaman ka faɗa ne a madadin Banu Hashim abin nan Banu Abdul Manaf tunda kai ma a ciki kake ko sauran Qurayshawa to shine sai yake cewa qala wallahi ma a'lamu laka shay'an yughni anka walakinnaka sayyidu bani kinana tafaqum fa ajir bainan nas thumma alhaq bi ardika sannan sai ka tafi kasarka ka tafi can gun mutananka qala sayyidi aw tara zalika mughniyan anni shay'an kana ga inni haka zai wadatar qala sayyidi la wallah ma adunnuhu wallahi bana zatan haka walakinni lam ajid laka ghayra zalika amma ni banda hakan ban ga abin da zakai ba kawai ka je ka samu mutane a cikin masallaci kai sanar da su cewa to mun zo magana zaman lafiya shikenan yaki zai ya saurara sulhu zai ci gaba fa qama abu sufyan fil masjid ya miƙe a masallaci faqala ayyuha an-nas yace ya ku mutane duk wannan lokacin fa bai musulunta ba fa yana cewa ya ku mutane inni qad ajartu bainan nasi ni na bada abin nan ya me ake cewa abin nan wannan zaman lafiya yarjeje ne zaman lafiya thumma rakiba ba'irahu wa intalaqa ya haula umun sai kama hanya juya ya tafi walamma qadima ala quraish yayin da yazo gun quraishawa qalu ma wara'ak sai suka tambaye suka ce to me a bayanka me ma'ana me a bayanka ma'ana me ka baro qala sai ce ji'tu muhammadan fa kallamtuhu naje gun muhammadu ne nayi masa magana fa wallahi ma radda alayya shay'an amma wallahi na rantsa da Allah bai mun amsa ba bai ban amsa ba thumma ji'tu ibn abi quhafa sannan naje gun abubakar fa lam ajid fihi khairan ban samu alheri ba thumma ji'tu umar ibn al-khattabi fa wajadtuhu adna al-adu sai na same shi a cikin abokan gaban shine mafi kusa thumma ji'tu aliyan fawajadtuhu yace thumma ji'tu aliyan sannan naje gun aliyu fawajadtuhu aliyan alqaumi sai na same shi yafi sauran tausasawa na samu aliyu yafi tausasawa qad ashara alayya bi shay'in sana'tuhu yaban shawarar wani abu kuma naje na aikata fa wallahi ma adri hal yughni anni shay'an am la amma ban sani ba wannan abin zai wadatar ko ba zai wadatar ba qalu sai suka ce wa bima amaraka me ya baka umarni qala sai yace amarani an ujira bainan nasi in sanar da zaman lafiya tsakanin mutane fa fa'altu ni kuma na aikata haka qalu sai suka ce fa hal ajaza zalika muhammadun da ka fadi haka muhammad ya zartar da haka yace eh mun yadda qala la sai yace a qalu suka ce wailak ina kai cinka suka ce wailak in zada ar-rajulu ala alla iba bika ai mutumin ba abin da ya kara sai dai kawai yayi wasa da hankalinka ma'ana Muhammad ba wani abin da ya maka kawai yayi wasa da hankalinka ya barka ne ya ga iya kiwonka qala sai yace la wallahi ma wajadtu ghayra dhalika yace wallahi ba abin da na samu banda haka din ban samu wani abu ba wanda ba haka ba ma'ana kuma bana zaton cewa wasa yi mun ya tsaya ne akan maganar sa to wannan shine dai abin da ya faru duk da wannan duk zance da muka faɗa akwai magana akan isnadin da ingancin wannan kissa yawa bata inganta irin yadda waccan ta inganta ba akwai makali a ciki ta hanyar sanadinta don haka wallahu ala sai nan gaba za mu tashi akan at-tahayyu'u lil ghazwati wa muhawalati lil ikhfa'i to insha Allah sai mu saurara anan darasin gaba sai mu tashi kan wannan gefe wato yadda kintsin yakin ya kasance da kuma me biyo baya Allah subhanahu wataala ya kai mu lokacin Allah kuma ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya sarri mana al'amuran mu muna kuma amfani da wannan dama mai addu'a dangane da yan uwan mu musulmi abinda ya shafe su a Kano ko in ce ya shafe mu baki daya Allah subhanahu wataala ya gafarta mu dukkan mutanen da suka rasa rayuwarsu a wannan tashin hankali da wannan abin bakin ciki babba da wannan abin da ya tada hankalin al'umma duniya baki daya duk mutumin da ya ga abubuwan da suka auku dole hankalinsa ya tashi muna fata muna kuma roƙo muna kaskantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wataala muna roƙonsa Allah ya dakatar da wannan irin abubuwa Allah ya tona asirin masu yin sa Allah subhanahu wataala ya cire mana tsoron hatta yin addu'a akan wannan lamari mutane suna son su faɗi wani abu akan wannan lamari amma wasu sukan ce dan me karkai magana kaza zai faru menene zai faru bayan abin da ya riga ya faru kuma ko menene dai ƙarshen abin da za a kai gare shi kenan Allah subhanahu wataala muke roko ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali masu kintsa wannan abu ko ina suke ya Allah muna roƙonka ka taimaki al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tona musu asiri da masu taimakon su da masu goyen bayan su da masu ba su makami ya Allah ka kashe su Allah ka ba su mutuwa mummuna da lalacewa a wannan rayuwa ka sa su zama ibra lil mu'tabiri duk mutumin da yake yana da hankali mai lura ne shi Allah ka sa su zama abin lura Allah ka kaskanta su a wannan rayuwa ka sa su mutu da makamin su Allah ka kona makaman a duk inda suke kuma ka tona duk wanda ya taso zai kawo irin wannan tashin hankali a ko ina a kasashen musulmi Allah ka hana shi Allah subhanahu wataala kai kadai muka dogara da kai babu gun wanda zamu je dogaran mu da addu'ar mu duk gare ka suke babu kuma mai cire mu daga wannan yanayi daga wannan hali mummuna banda kai kuma ba za mu yi tawakkali ga kowa ba banda kai ya Allah kai kadai muke roko Allah kai mana maganin wannan lamari Allah ka cire mana tsoron da firgicin Allah kuma ka bamu damar da zamu tunani da kuma bada shawarar abin da ya kamata a aikata yadda za a fita daga wannan hali Allah ka cire mu shugabannin mu tsoron wannan hali su ma su tashi su yi abin da ya kamata su yi wanda zai fidda al'umma daga wannan firgici da tsoro wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk